Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio a amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau ranar Laraba, 13 ga watan Nuwamba na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji hirar da murya Amurka ta yi da Malam Hassan Jibiya, wani mai fashin baki a fannin siyasa, game da binciken da aka fara a bainar jama'a na duba yiwuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump. Muna kuma dauke da rahoto akan wani kuduri da Majalisar Dattawan Najeriya suka gabatar, nazartar da hukuncin kisa akan masu yada jita-jita ko kuma nabatanci. Yau akan wannan batu muke so mu ji ra'ayoyinku, shin ya kuke kallon wannan kudirin? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Sannan kuma za mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya.
Tawa ga labaran, wasu jami'an diplomasiyyar Amurka biyu sun gaya ma kwamitin binciken yiwuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump yau dinnan Laraba cewa Trump ya kirkiro wata kafa ta bayan fage ta yin sha'ani da kasar Ukraine bisa jagorancin lauyansa na kansa Rudy Giuliani, da fatan sa kasar ta Ukraine shiga binciken da zai amfani Trump a siyasance. Jami'an na ma'aikatar harkokin wajen Amurka, wato William Taylor, babban jami'in diplomasiyyar Amurka a Ukraine, da George Ken, wanda ke kula da batutuwan da suka shafi Ukraine, sun ce bayan wani dan lokaci sun gano cewa Giuliani, tsohon magajin garin New York, na daukar wasu matakai a madadin Trump, a maimakon yin amfani da hanyoyin da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta saba amfani da su, wanda hakan ya gurgunta hanyoyin da aka saba yin hulɗa tsakanin Amurka da Ukraine. Jami'an na diplomasiyya sun ce Giuliani ya tursa sama kasar ta Ukraine ta fara amfani koko bincike kan wani na gaba-gaba cikin masu shirin kalubalantar Trump a zaben shugaban kasa na shekara ta 2020, wato tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden da ayyukan ɗansa Hunter Biden, a yayin da ya yi aiki a kamfanin gas na Ukraine mai suna Burisma, da kuma wani zancen da aka karyata cewa Ukraine ce ba Rasha ba, ta yi katsalandan a karawar da Trump ya da Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat. Mutane bakwai sun mutu bayan da wata mota makare da bababamai ta tarwatse a harabar ofisoshin gwamnati a Kabul, babban birnin kasar Afghanistan, a yau dinnan Laraba. Jami'ai sun ce wasu mutanen kuma bakwai sun samu raunuka a wannan harin na bam, wanda ya fi barna daura da ma'aikatar cikin gida. Zuwa yanzu dai babu wanda ya dau alhakin kai harin, wanda ya zo kwana guda bayan da gwamnatin Afghanistan ta saki wasu jigajigan 'yan Taliban uku a madadin sakin wasu mutanen yammacin duniya biyu da su 'yan Taliban din suka yi da wani Amurka da kuma dan Australia, waɗanda ƙungiyar ISIS ta kama su tun a shekara ta 2016. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani da ake kyautata zaton dan kunar bakin waki ne ya kai hari kan ofishin 'yan sanda a tsibirin Sumatra na kasar Indonesia da safiyar yau dinnan Laraba. Hukumomi sun ce mutumin da ake kyautata zaton dan kunar bakin wakin ne shine kadai ya mutu a wannan hari da ya kai a birnin Medan, a yayin da wasu jami'ai kuma suka samu raunuka, babu dai wanda ya dau alhakin kai harin. Wasu kai harin kunar bakin wake daban sun fai auna ofisoshin 'yan sanda a wannan ƙasa mai girma cikin ƙasashe masu rinjaye musulmi a duniya, wadda ta shafe shekaru da dama tana fama da 'yan tawaye masu ra'ayin Islama. Yau Laraba, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce yayin da Isra'ila ba ta son fafatawar da take da Palestinawa yanzu haka a zirin Gaza ta kazance, Isra'ilar ba fa za ta kasa mai da martani ba muddin aka kai mata hari. Da yake jawabi a farkon wani taron majalisar ministocin kasar, Netanyahu ya ce ya rage ga kungiyar jihadin a tabakinsa ta daina kai har-haren ko kuma ta dade shan bugu. Sojojin Isra'ila sun kai har-haren jiragen sama a yaudinnan Laraba a Gaza, a yayin da su kuma mayakan da ke wurin suka yi ta cilla rokoki mai Isra'ilar. Jami'an asibiti a yankin Falasɗinu sun ce an kashe Falasɗinawa akalla 18 tun bayan da aka fara fadan talata.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da nan Amurka. Kamar yadda kuka ji a labaran duniya, a yau Laraba ne aka fara zaman sauraron bahasi daga wasu jami'an diplomasiya Amurka akan batun binciken tsige shugaba Donald Trump. Sai dai wannan karan a bainar jama'a aka fara zaman. Na tuntubi Malam Hassan Jibiya, wani mai fashin baki a harkokin siyasa dake zama a nan Amurka akan wannan batu. Da farko ya sake yi mana bayani akan abin da binciken tsige shugaba a Amurka bisa ga kundin tsarin mulkin kasar yake nufi.
Abin da ake nufi da tsige shugaban kasa shine wato ƴan majalisar wakilai da ƴan majalisar dattawa su haɗu su yi zaɓe. Sai zaɓi ko a tsige shugaban ƙasa ko kada a tsige shi a bisa wani laifi da ake zargin yayi, wanda za a gabatar da shaidu daban-daban kamar yake kasan kotu haka za su shiga. In suka ga shaidun sun isa cewa su zaɓi a tsige shugaban ƙasa, sai a sa abin ya je daga majalisar wakilai sai a matsa ya tafi kuma majalisar dattawa su ma za su yi nasu shari'a can, daga can za a yanke hukuncin ƙarshe. To daga nan sai a tsige shugaban ƙasa sai mataimakin shi ya hau, haka ake.
To yanzu duk abin da ƴan majalisar suka yanke in suka ce a tsige shugaban zai tsigu?
Ba dai nan take ba. Abinda kawai zai nufa shi ne in suka yi wato fasin wani article of impeachment ake ce mashi da turanci, in suka riga suka yi zaɓe a kan shi. Kin ga yanzu yau ai an fara ainihin sauraron bayanan shaidu
haka
a bainar jama'a in public kenan. Ana kira su Allah ta faɗan abinda suka sani da sauransu. To duk an gama wannan sauraron shaidu din, to za kuma a sake kada wata ƙura'a. Ƴan majalisar wakilai za su kada ƙura'a. To kuma wannan kowa ya sani cewa tunda su suka ƴan demokrat suke da rinjaye, kuma abin ya zama abin bangaranci, wato demokrat gaba ɗayansu suna dunkule wuri guda, kuma republican suna dunkule wuri guda. To amma su ƴan demokrat su suke da rinjaye. To kusan ana ma kyautar zaton cewa shi wannan matakin ma kamar an riga ma an yi shi ya ƙare an wuce shi, cewa za su ainihin zaɓi su tsige shugaban ƙasar tunda suke da rinjaye, sannan sai su miƙa ainihin shi wannan ƙudiri a majalisar dattawa. To a can ne kuma za a sake wata drama.
Shi wannan zaman da ake yi kuma a bainar jama'a me hakan yake nufi?
Wato yana ma daga cikin ainihin layukan abin da ya kamata a yi. An fara binciken nan fa ba tun yau ba, amma ana yin shi ne a cikin zaman sirri.
Haka.
To dama ƴan Republican suna ta korafi cewa ai ana sirri, mutane ba su san abin da ake ciki ba.
To yanzu me sakamakon wannan binciken kake gani zai iya haifarwa? Ya Allah a tsige shugaba Donald Trump, haba a tsige shi ba an bar shi ya ci gaba, me ce ce makomar siyasar shi a Amurka?
Wato mayan abu ne wanda yake da wahalan fada, amma kin san abin da yasa aka fito da wannan ainihin bincike a bainar jama'a, duddan a ga cewa shin jama'a za su goyi bayan a tsigen ko ba za su goyi baya ba. Yanzu kin ga daga nan abin da zai biyo baya shi ne za a yi ta ainihin polls, wato abubuwan ƙuri'an jin basin jama'a,
ra'ayoyin jama'a.
Ajiya, amma wato ba abu ne mai kyawu shi wannan ainihin impeachment inquiry din ba zai taimaka ma wato shi shugaban kasa ba saboda duk abin da za a fito bane jama'a a fallasa ka a ce ai kai kaza wani abu ma ko ba san shi ba zai fito a fili to ba abu bane ba wanda zai iya gyara ainihin makomashi shugaban kasa a nan gaba sai dai wata sa'a
To madalla a gaida Malam Hassan Jibiya yanzu kuma zamu koma Najeriya a kokarin tsaftace hanyoyin sadarwa a Najeriya majalisar dattawan kasar na shirin yin wata doka da za ta kafa wata hukuma ta musamman wacce za ta rika sa ido akan yadda ake amfani da kafafan sadarwa na zamani tare da tabbatar da bin dokokin da hukumar za ta kafa da za su bada damar mu'amala ko akasan haka wakilin sashen Hausa Madina Dauda na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton
Wannan doka da majalisar dattawa take shirin yi tana kunshe ne da muhimman batutuwa da za su jebanci yin amfani da kafofin sadarwa na zamani waɗanda suka hada da kafa wata hukuma mai zaman kanta da za ta rika lura da yadda ake bin dokokin amfani da kafofin sadarwa a ƙasar domin hana mugayen kalamai da ka iya kawo tashin hankali to sai dai wani abu da yafi jan hankali shine hukuncin kisa ta hanyar rataya da aka ce za a aiwatarwa duk wani wanda aka kama da laifin yin kalaman tunci da suka sa wani ya rasa ransa to yaya Fatima Ahmed Musa matashiya mai amfani da kafafan sadarwar zamani ta ji da wannan irin hukunci ga bayanin da ta yi
To a gaskiya abu ne mai kyau a ce gwamnati yana kokarin duba tsaftace kafafan yada zumunta na yau da kullum musamman akan maganan jita-jita ko maganganu da zai iya kai ga kawowa ko ya kai ga har an fada ya kai ga kisa ko kuma maganganun da aka fada ya sa an kashe wani amma hakan da gwamnati yake kokarin yi ba matsala bane kai matsala na shine anan a ce wai a'a saboda misali jita-jita da ake yadawa a kafafan yada zumunta ya kai ga an kashe wani so shi wanda ya fara wannan abin shi ma a kashe shi shine gaskiya ban amince da shi ba saboda ai akwai dokoki da suke kula da wa'innan matsalolin
to ga kwararre kuma masanin kundin tsarin mulkin kasa Barista Yushau Waziri ya ce irin wannan doka zai iya sawa mutane su ji tsoro wajen aikata laifin
dama can akwai doka wanda ya tanadi wayannan abubuwa sai dai wannan abu ne wanda ya zo sabo na ta bangaren sada zumunta amma da man kai maganganun da ya bata wani a hukuncin da doka ya tana da maka an kuma ka bata sunan mutum za a yi kai ka kara a hukunta ka ko kai gidan yari in an same ka da laifi ko kuma a saka biya diya ko a cika biya tara to yanzu haka in suka yi wannan dokan za a ce yayi kyau sai dai kawai mutane da yawa suna ganin cewa wannan abun yayi tsanani ya kamata idan mutum ya aikata wannan laifi kuma aka tabbatar cewa ya aikata wannan laifi a masa hukuncin da ya zo daidai yadda shi ma ya sa dalilin wannan mutum ya mutu wanda a duniya yanzu in ka duba duk dokan da ake da shafi kisa ba a cika kashe mutum ta wannan hanyar ba sai da bi hanyar da za a yi ta bangaren nuna cewa an karrama muhimmancin dan adam
To amma mai magana da yawun majalisar dattawa Senator Godiya Akwashiki ya ce yanzu ne majalisar ta yi wa dokar karatun farko
ko hanyoyin nan yi doka kai shi uku ne akwai da yawun da muna ana kiran shi first reading na farko akwai kuma second reading akwai kuma third reading wato shi dokan a yanzu yana first reading ne kuma kanda ku sani normally in dokan ya zo second reading da wanda na so doka din ya haye da wanda bai so ya haye wuri ne zai yi magana in ma yayi magana kuma kan da kun guse ne a majalisa wa'anda sun suna so abun ya zo yayi in sun fi wa'anda ba za su bato magana ya zo ne kina sha bunan na kiran shi majalisa kina amma yanzu bare yi kyau ne in fada wani abu game da dokan ba because I mentioned it for the first time that first read na credible
abin jira a gane shine tasirin da irin wannan doka za ta yi domin tuni har ta ja kace nace a cikin kasa Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Madalla a gaida Madina Dauda masu sauraro yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan wannan kudirin dokar da ke nema a aiwatar da hukuncin kisa akan masu yada jita-jita ko kalaman batanci amma kafin mu bude layukan wayar mu ku dan shakata da wannan wakar
Come on, come on.
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Ciwo madalla mun samu kira na farko daga Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Sunana injiniya Dan Juma, mai gidan video daga nan garin kasuwar magani a karamar hukumar Kajurin jihar Kaduna.
To muna jin ka injiniya.
To wato dangane da shi wannan kudirin doka, musamman yadda ƴan majalisa suke so su rata ba mu hannu, gaskiya yana da sauƙi kwarai da gaske, domin in aka ce idan abu ya shafi na doka ne, to idan ba a yi abin da ya kamata ba, sai kaga ƴan kasa sun dauki sun yi wa abin rukun sa kai na kashi a dauki abin ba kamar abu ne mai muhimmanci ba. Yana da kyau ƴan majalisa su zage damte kwarai da gaske, domin social media na idan aka kyale suka ci gaba da abin da ake cike ciki yanzu, to abin zai haddasa mana wani abin da mu ba mu taba tunani ba, kuma zamu yi akai da abin da sauran kasashen duniya da yadda suke daukan wannan ƴan social media nan, mu anan gaskiya ba haka bane ba, ana fata rawa da tsalle, muna fata Allah ya kasance.
Shi mun gode injiniya Dan Juma, yanzu kuma za mu je Bauchi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Kuna magana da Shaibu SK ne a Katsalle a jihar Bauchi.
To muna jin kamalan Shaibu.
Yawwa, gaskiya ne a ra'ayina ni kan bana goyon bayan cewa wannan al'amarin ya tafi a haka, domin kuwa dalili na shi ne akwai abubuwan da ya kamata a ce an yi doka na wanda za a ainihin yanke masu hukuncin kisa, ba wai na social media ba. Ga manya-manyan barayi wanda suke tattara kudin Najeriya su tafi da shi wasu kasashe su bar mu cikin indin wahala, su ya kamata a masu irin wannan hukunci ba social media ba. Idan kuwa aka yi ma irin waɗannan abubuwa wannan hukuncin, to ya zamo kenan wai an bar jaki kenan, ana bukatanki. Gaskiya ni kan a ra'ayina bana goyon bayan haka.
To mun gode mallam Shaibu, yanzu kuma bari mu je birnin Zazzau.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Na'am, sunana Hauza Balarabe Alhazawa daga Zariyan jihar Kaduna Najeriya, PR wa taskar mabugawa ya kuma.
To muna jin kamalan Hamza Balarabe.
To alhamdulillah, to ni magatarin Allah ne ina goyon bayan haka. Dalili kuwa ita fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana ita fa fitina fatana bacci ne, kuma Allah ya la'anci wanda yake tare ita. To ya ba za mu karatun ta nutsu ba, tunda ba za mu iya bakin mu ba, an aka ce gashi za ka yi wani magana, kai magana wanda zai kawo zaman lafiya da jama'a, koko wanda zai sasanta cikin mutane cikin al'umma. Amma duk sanda aka ce har ka kawo wani magana, har ta kai da an gabatar da wani kisa, wani kisa koko kashe-kashe ma ya auku, to me kai kenan ka tayar da fitina? Ai ni kai wannan abu a sa hannu kai a haka mun yadda. Ubangiji Allah ya sa mu iya bakin mu, Allah ya karkace mana harashin mu. Ku tashi lafiya. Hamza Balarabe Alhaji.
To mun gode mallam Hamza Balarabe, yanzu kuma zamu je jihar Neja.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Neja?
Ibrahim ne wanke hula a garin Lagos da akin ba.
To muna jin kamalan Ibrahim mai wankin hula.
To a gaskiya dai a tarihi dai ba a taba samu wani talaka wanda yake yada labari wanda ya kawo su tuna a kasa ba. Tun mafi yawanci za ka samu wanda ke kawo tashin hankali a kasa za su yada labarin ƙarya, in za ka bincika manyan ƙasa ne su ke sanadin haka. Saboda haka mun ba mu goyi bayan wannan dokar ba, dokar da ya kamata a ce sun sa hannu a kanta. Duk wani wanda ya saki suke kasa ya kasance a hukunta shi, ko kuma mai hukuncin kisa kamar da manyan kasashen duniya ke yi, shi ne kawai abin yamma ba wannan dokar ba.
To mun gode mallam Ibrahim mai wankin hula, yanzu kuma za mu ƙara komawa Kaduna.
Hajiya Maryam Dauda, barka da lasariya.
Barka ka dai, da wa muke magana daga Kaduna?
Sunana Murtala ne, ina kiranku da garin Gasa a Kano, tarayyar Najeriya.
To muna jin kamalan Murtala.
To a gaskiya shi mun yadda mun san cewa abu ne mai kyau ba a barin mutane babu kusa, amma za a yi kai sai a auna a yayin da duniya irin su manyan kasashe masu karfin sojoji da tattalin arziki irin su America su rage suke kokarin ma hana duk wani kunci ma na kisa ko kuma majalisa abun mamaki da ta tsara so ta ara kawun doka na kuncin kisa wanda akwai abubuwa da yawa da ya kamata a ce in dai har suna da kokarin aiwatar da doka ka ce suna aiwatar da su misalin da ake sace mutane a biya biya kuɗin fansa wanda suka kama ba mu gani an gaggauta irin wannan doka a kan su aka zaɓi da ɗan siyasa yake siyasa ba komai ya ci amanar ƙasa ya kwane tattalin ƙasa wanda in a ƙaina ne da shi gawan shi ma ba a ganta ba a rafi da irin wannan doka ya kamata su lemana cin amanar ƙasa ai ya ji ma wannan laifi. To ya kamata a ce dai su dinga aunawa abin da za mu ji daɗi su gabara musu addu'a ta shi lafiya.
To Allah ya sa mun gode Malam Murtala yanzu kuma za mu je jihar Benue.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam da wa muke magana daga Benue.
Ba mu ga da Muhammad Rabi Shehu dan Yarba da Katsina Alam.
To muna jin ka Malam Muhammadu.
Eh to akan wannan magana kuka kan na dokan na
kudari.
Amma ne gaskiya ban goyi baya ba ya kamata da a yi dogon tunani kafin yanke hukunci amma a ɗauki hukuncin kisa ko rage hangin mutane a cikin wannan dokan bai dace ba domin amfanin wannan abu.
Kash to Malam Muhammadu dai layinka ya goce daga Benue amma yanzu kuma mun sake samun wani kiran daga Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Kaduna.
Mariyar Daura nace miki oyoyo barka da dawowa.
To barka ka dai ina gaishe ka ne.
Muna na Alhaji Musan Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To muna jin ka Alhaji Musan Garo.
Ai wata takwaciya sai Najeriya. Wallahi abin da yake bani mamaki inda ake kina aiki a kamfanin MTN ko Glo ko wani abu sai muke tambaya ke kanki
ce
wasu menene aike su wayannan network din yau fa idan duk abin da ka sake ka fita daga ciki ko Glo ko MTN duk wanda ka sani wallahi suna ganin ka na menene ba za a kafa doka ta bangaren su ba wai sai a ce za a yi magana wayannan yan majalisa idan kin lura da gwamnatin Najeriya da yan majalisun mu kawai su abin da idan ana taba su to sanan gurin suke abu suke tadin kai kai baya kuma idan kika lura su ƴan siyasa su suke samun ƙaranan yara suna biya musu kuɗi sai musu waya sai musu data da ta abin da suke ga dama a internet dan haka ni ina ganin wannan dokar da gwamnati take ta kafa kawai za a fito da shi ne a hannun ƴan kafa faɗa albarkacin bakin su duk mutumin da ya dauki Facebook yake aikin banza ya sani idan yana warkin alkhairi.
Muna jin ka Alhaji Musa Garo. To ina ga Alhaji Musa Garo ya gama ya tafi ma sauraro lokaci ya daga mana hannu dan haka zamu dasa aya anan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu zamu sake ba ku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun na daba. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Wasanni a takaice.
Lasta sintin kasar Ghana za ta karbi bakuncin bafana-bafana na Afirka ta Kudu a gasanni. Share fage na shiga gasar cin kofin Afirka na shekara ta 2021 a Cape Coast da ke nan kasar Ghana. Kusa afiya dai na shan matsi dangane da irin rawar da Black Stars din ta taka a gasan cin kofin Afirka na shekara ta 2019 yayin da kasar Tunisia ta yi waje da ita. Bayan wannan gasa kasar ta sha matsi na kira da ake na sallamar kociyar sai dai ya dage daram dakau akan wannan aiki to amma har yaushe zai iya dagewa a wannan matsayin kasancewar sabon wata ne kwandilan sa ke karewa kuma sai a san tikotokota shafe kwandilan tada kociyar nan na kasar Norway Jeffy Zakariasen bayan an damka masa ikon tafiyar da klubun watanni hudu kenan da suka wuce manejojin klubu sun tabbatar da cewar bangarorin guda biyu sun yi hannun riga da juna bayan wani taro da sun kai da kociyar a yau Laraba. Real Zaragoza na rukunin wato Spanish Segunda sun samu amincewa
da kuma yadda na hukumomin league-league din kasar na kwararru da su shafi kwaddilan su da dan wasan gaba na kasar Ghana Rafael Jimina saboda ya jima yana fama da rashin lafiya su mai gurbin sa da wani dan wasan na daban mai tsaro gidan Afrika ta kudu Ronwin Williams yana kira ga ainihin takwarorin sa na bafana bafana da su daki su nuna dagewa yayin da za su kara da kasar Ghana a gasar samun cancantan shiga gasar cin kofin Afrika na shekara ta 2021 a Cape Coast a ranar Alhamis bafana bafana dai na kyautata sumawa da kafar dama da Williams wanda ke kokarin samun shiga tsaron gida tare da Darren Kit kuma yana jin ba za su samu tarbu mai sauki ba daga wajen gidansu Klabun din Inter Milan na Italian Serie A na nazarin yin zafi na maye gurbin dan wasan tsakiya Kojo Asamoah muddin yanayin kiwon lafiyarsa ya ci gaba da kasancewa yadda yake kamar yadda Twitter Sport ta nuna an ruwaito Antonio Conte yana mai sa ido akan Darmian da Marcos Alonso na Chelsea da kuma Emerson Palmieri da haka muka yi so karshen labaran wasannin Ridwan Allah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
to madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice
to a takaicen wasu jami'an diplomasiyar Amurka biyu sun gaya ma kwamitin binciken yuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump yau dinnan Laraba cewa Trump ya kirkiro wata kafa ta bayan fage ta yin sha'ani da kasar Ukraine bisa jagorancin lauyan sa na kansa Rudy Giuliani da fatan sa kasar ta Ukraine shiga binciken da zai amfani shi Trump din a siyasance Mutane bakwai sun mutu bayan da wata mota makare da bama ba mai ta tarwatse a harabar ofisoshin gwamnati a Kabul babban birnin kasar Afghanistan a yau dinnan Laraba. Jami'ai sun ce wasu mutanen kuma bakwai sun samu raunuka a wannan hari na bam wanda ya fi barna a daura da ma'aikatar cikin gida. Wani da ake kyautata zaton dan kunar bakin wake ne ya kai hari kan ofishin yan sanda a tsibirin Sumatra na kasar Indonesia da safiyar yau dinnan Laraba. Hukumomi sun ce mutumin da ake kyautata zaton dan kunar bakin wake ne shine kadai ya mutu a wannan hari da ya kai birnin Medan a yayin da wasu jami'ai kuma suka samu raunuka babu dai wanda ya dau alhakin kai harin. Amurka ta ce za ta sake nazarin dangantakarta da kasar Sudan ta Kudu bayan da shugabannin kasar suka kasa kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa ta wucin gadi har zuwa ƙarshen wa'adin jiya Talata.
To da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin da kuma Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan mu na yau Misha ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.